الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا أنقوى نامنا قيسوا تاء الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godewa Allah madaukakin sarki da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai albarka na Masjidul Tauhid wanda yake kofar gidan Dr. Muktari Anda Aliyu dake GRA a garin Azare jihar Bauchi majalisi na karanta tarihin Amirul Mu'minin Umaru ibn al-Khattab radiyallahu anhu a wannan yammaci na Alhamis 16 ga watan Jumadal Ula hijrar Annabi sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1445 wacce take daidai da 30 ga watan 11 shekara ta 2023 wannan majalisi shine na 105 a tarihin wannan khalifa shiryayye idan ba a mance ba gabar da muke bayani kanta gaba ce da take fito mana da yadda sayyidina Umar Allah yarda da shi ke mu'amalantar ahlul baiti mun yi bayani takaitacce dangane da su wane ne ahlul baiti sa'annan kuma muka zo muna duba misalai da suke fito mana da yadda sayyidina Umar yake girmama ahlul baiti wajen mu'amalar ta su misali na farko da muka dauka muka fara bayani kansa a halkar da ta gabata shine yadda yake mu'amalantar matan annabi sallallahu alaihi wasallam mu'amalanta ta ban girma da girmamawa da karramawa da kuma fifita su akan sauran jama'a mun gani yadda yake aika musu da salarin su na shekara wanda duk dokacin sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ba wanda yake samun salari kaman su idan ba a mance ba mun bayyana cewar a matakin farko salarin da ya sanya mu kowace daya cikin jerin matan annabi sallallahu alaihi wa sallam dirhami 10,000 ne matan annabi waɗanda suke Quraishawa ya sanya musu salari dirhami 10,000 waɗanda kuma ba Quraishawa ba ya sanya musu salarin su dirhami 5,000 wata riwayar tace dirhami 4,000 10,000 muka ce na daidai da naira nawa naira miliyan 230 dirhami 10,000 idan za a juya shi da naira yana daidai da naira miliyan 230 ka kenan kowace daya cikin matan annabi Quraishawa daga cikin su a lokacin khalifancin sayyidina Umar da dukiya ta habbaka ta yalwata ta wadata kowace daya cikin matan annabi Quraishawa tana daukan abunda bai kasa naira miliyan 230 a shekara miliyan 230 idan za a raba shi gida 12 zai yi daidai da miliyan 19 da 166 da wani abu kenan kowace daya cikin jerin matan annabi bakuraishiya a zamanin sayyidina umar tana daukan albashi na wata wata naira wanda yake daidai da naira miliyan 19 da 166 wannan mata na annabi wanda suke quraishawa waɗanda kuma ba quraishawa ba abin da sayyidina umar ke ba su dirhami 6000 dirhami 6000 kuma yana daidai da naira miliyan 138 wannan miliyan 138 in an raba shi gida 12 zai zama daidai da naira miliyan 11,500 kenan matan annabi waɗanda ba quraishawa ba kowace ɗaya daga cikin su a wata tana ɗaukan abin da yake daidai da naira miliyan 11,500 waɗanda kuma suke quraishawa a wata kowace ɗaya daga cikin su tana ɗaukan abin da ke daidai da naira miliyan 19,666 to daga baya kuma sayyidina umar sai ƙara salar matan annabi quraishawa ya tafi dirhami 12,000 maimakon dirhami 10,000 dirhami 12,000 kuma yana daidai da naira miliyan 276 wanda idan an raba shi gida 12 zai zama daidai da naira miliyan 23 sai zama kenan kowace ɗaya cikin jerin matan annabi sallallahu alaihi wasallam quraishawa ba quraishiya tana ɗaukan a wata abin da bai gaza daidai da naira miliyan 23 ba a zamanin sayyidina umar kenan matan annabi ba wanda ya kai su yawan salari a zamanin sayyidina umar ummuna aisha mata annabi Allah ya dada ita ta nemi sayyidina umar ya daidaita kan salarin matan annabi maimakon a bambanta tsakanin salarin quraishawa daga cikin su da waɗanda ba quraishawa ba duka a daidaita sayyidina umar ya yadda da wannan sai zama salarin matan annabi kai ɗaya ne ana ba wa kowace ɗaya daga cikin su abin da bai gaza naira miliyan 23 ba a wata to kissar da muka karanta ta ba mu karkare ba a halkar da ta gabata kissar ummul mu'minin Zainab bint Jahash Allah ya yarda da ita a kissar ta idan mun koma baya kaɗan mun gani cewar a lokacin da sayyidina umar ya yi rabon salari na shekara-shekara ya aika ma kowace ɗaya cikin jerin matan annabi sallallahu alaihi wasallam da kasanta Zainab bint Jahash ita ma sai aka aiko mata da kasanta lokacin da ɗan aike ya shigo gare ta da dukiyar nan mai tarin yawa ya danka mata ta ga dukiya mai tarin yawa ba ta yi tsammani ma dukiyarta ba ce saboda dukiyar ta yi yawa sosai a zo miki da naira miliyan 176 ai ba za ki ɗauka naki ba ne to da aka zo wa Zainab da kuɗi irin wannan ta ga maƙudan kuɗaɗe sai ba ta yi tsammani cewar mallakinta ba ne abinda ta ce Allah ya gafarta wa Umar irin wannan dukiya ai ba mai ni ya kamata ya ba in kasa ba ta ɗauka an kawo mata ne ta kasa wa al'umma musulmi saboda yawan dukiyar ta ce Allah gafarta wa Umar akwai wanda suka fi ni iya rabo da su ya tura wa wannan dukiyar suka raba dan aike sai ya ce a ba wai ya ce in kawo miki ki raba ba ne a ka san ki ne ta ce duka wannan nawa ni ni kadai Zainab ya ce sai ta rike baki kudin yayi yawa da gaske sai ta dan dauki abin da bai taka kara ya karya ba cikin kudin sai ta yi sutura da shi sauran kudin kuma ta ce a shimfida zani aka shimfida ta ce a zuba a kai aka zuba kaga kudi ne mai yawa ta ce a dauko wani mayafin a rufe kudin aka dauko aka rufe sai ta ce wa ɗaya daga cikin hadimanta wacce ake kiranta Barzatu bint Rafi ta ce ta tura hannunta cikin wannan mayafi da kudi ke ciki ba tare da ta ga adadin kudin da za ta debo ba ta danko kawai da abin da hannunta ya danko ta je ta kai gidan su wani danginta ta sake dankowa ta kai gidan su wani yan kabilarta ta sake dankowa ta kai gidan wani makwabtanta ta sake dankowa ta kai gidan su wani marayu ne ta sake dankowa ta kai gidan su wance mijinta ya rasu haka akai ta yi kafin awa 1 2 an gama rage wannan kuɗi naira miliyan 136 kafin ka ce meye wannan an gama rabe shi sai zama abin da ya saura bai wuce na dan jikin gani da ya dan makale ba sai wannan hadima tata tace mata to ai mu ma muna da haƙi a kuɗin nan da aka aika miki gashi kuma dukin kin rabar sai tace to ku duba ku ga ko akwai saura da aka duba sai aka ga abin da ya saura bai wuce dirhami 85 ba bai wuce dirhami 85 ba duka kuɗin an rabar da shi dan abin da ya saura bai wuce dirhami 85 ba dan wanda ya makale jikin mayafi dirhami 85 bai wuce naira miliyan 1,955 ba mu duba mu ga kuɗi miliyan 136 da an rabar da shi abin da ya saura bai wuce naira miliyan 1,955 ba shine abin da ya saura sai zan mutace to ku amfana da shi kaga ita bata amfana da komai ba ko dirhami ɗaya bata dauka ta amfana da shi ba banda dan suturar da ta dinka shi ga dan shikenan banda wannan babu dirhami ɗaya da ta dauka ta ce bari in ajiye wa kaina wannan bata yi haka ba anan gaban muka tsaya wannan a halkar da ta gabata cewa da suka duba abin da ya saura cikin mayafin sai suka ga bai wuce dirhami 85 ba wanda yake daidai da naira miliyan 1,155 to sai Zainab ta ce su amfana da shi to bayan an gama kammala rabon wannan kuɗi da sayyidina Umar ya aiko wa ummul mu'minin Zainab binti Jahash ɗaya daga cikin jerin matan annabi me ya biyo baya thumma rafa'at yadaiha ila sama'i wa qalat اللهم لا يدركني أطاع لعمر بعد آمي هذا بانتا قم كملا كسن ونن كتيد ربدش تاكي سيتلقها ننت تنروقن الله سبحانه وتعالى تناتي و اللهم لا يدركني أطاع لعمر بعد آمي هذا تاكي يا الله نروقنك kar ka san Umar ya sake riska na bayan wannan shekarar tawa ma'ana Allah ka dauki rayuwata gabanin badi ta zo Umar ya sake raba kudi irin wannan ya aika mun kenan batta fata a sake aika mata kudi irin wannan waɗannan sune matan annabi masu gudun duniya tana bin su da gudu su kuma suna gudu mu kuma a yau duniyar na gudu muna binta sai mun kama ta tana gudu ta balle a guje mu kuma binta muke a guje sai mun kama ta su kuma duniyar tana bin su da gudu suna tsere mata basa bukata ta zo ta rike su saboda me kar ta sa musu rauni a imanin su tarbiya annabi kenan sallallahu alaihi wasallam tarbiyar da ya dora sahabbansa akai zaman to masu tsantseni kar su zaman to masu karkata zuwa ga duniya بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى كوكم في تراي والدنيا أما كما لاهرة إتتفع الكير كما إتتي ما في وانزوة إتتي واتباتا كاري ودنيا نن ذات كاري كومن أين دنيا نن دولي ذات كاري كومن درن دئوة إما دنيا بتكاري بكير أي وكذي كاري تلاهرة كما إتتي دوممية رايوة واتتكي dawwamanniya wannan yayi tasiri kwarai da gaske a rayuwar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam musamman matansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu ishara kan hatsarin wannan duniya din annabi yace ku yi taka tsantsan dangane da duniya fitinar duniya da kuma fitinar mata annabi yace ku yi taka tsantsan an kawo wa annabi dukiya mai tarin yawa a zamaninsa daga Bahrain da daddare an shigo da dukiya mai tarin yawa Ubaidatu bin al-Jarrah ya shigo da dukiya daga Bahrain zakkan Bahrain aka zo da ita ga Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin dare kafin ka ce meye wannan labari ya karada Madina cewa fa an shigo da dukiya mai tarin yawa Abu Ubaida je ya shigo da dukiya daga Bahrain to sahabban Annabi suna cikin matsi na rayuwa galibi abinci ba kowa yake iya cin abinci a gidansa ba a wuni ka ci abinci so biyu a gidanka to kana da dama-dama wani sai ya wuni turbe ci komai ba in kuma ya samu ya ci koda so ɗaya ne bai wuce dabino da bakin ruwa ba sai mutum ya kwana uku baya iya samun dama abin da zai sa a cikinsa to sun ji labari an zo da dukiya daga Bahrain kowa na murna zai dan samu abin da zai je dan yi tafane a ci abinci a gidansa da asuba ta yi akai sallar asuba dukansu sai kowa ya maido da hankalinsa ga Annabi kowa ya karkata ga Annabi yana sauraro ya ji mai Annabi zai ce mai Annabi zai saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam a duk lokacin da dukiya ta zo gare shi raba mutane yake baya ajewa kansa komai to Annabi sai fahimci mafiskantarsu yake sai yayi murmushi yace la'alla kun ji labarin cewa dukiya ta zo jiya da dare daga Bahrain suka ce kwarai 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 ku haka ne ya rasulullah labari ya iske mu kenan kowa yanda ya zauna yake kalla Annabi yana jira a raba dukiyar nan shi ma a bashi rabonsa ya je yayi bukatunsa Annabi sai ya ce ba wai ina tsorace muku samun abun duniya bane ku samu abun duniya ba matsala abun da nake tsorace muku dangane da abun duniya shine kar ai ta bude muku kofofi na abun duniya kuna samu kuna tarawa su yawaita gare ku sai ku yi ta gasa wajen neman duniyar yanzu sai ya zama maimakon faɗi tashin tanadi wa lahira sai ku jingina lahira a gefe sai ku wayi gari kuna faɗi tashin neman duniya kuna gasa akan duniya to idan kuma rayuwarku ta zama haka sai duniyar ta halakar da ku kamar yadda ta halakar da wanda suka zo gabaninki fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakatku Annabi ya ce wannan shine abun da yake tsorace musu kan duniya ba wai samun abun duniya bace Annabi ke tsorace musu a'a abun da yake tsorace musu kar abun duniyar yayi yawa a hannunsu hakan ya sanya su gasa wajen tara shi da haɓɓaka shi da bunƙasa shi gasa kuma sai ta kai su ga halaka kamar yadda ta kai ga waɗanda suka gabace su ta kai su ga halaka inji Annabi to sahabban Annabi sun samu wannan tarbiyyar daga Annabi shi yasa suke tsantseni da kuma gudun duniya to Zainab bintu Jahash da ta ga waɗannan kuɗi maƙudan kuɗaɗe take fahimtar cewa wannan ita ba ta buƙatarsa ita ta fi fifita lahirarsa to shi ne ta ɗaga hannu ta roƙi Allah maɗaukakin sarki cewa ya Allah kar ka barni in zamanto na kai baɗi ina numfashi kar ka barni in kai baɗi daidai lokacin da Umar zai sake rabon kuɗi irin wannan ya zama ina numfashi ma'ana ta roƙi Allah ya ɗauki rayuwarta gabanin shekara ta zagayo Sayyidina Umar ya sake kasan kuɗi irin wannan ya aiko mata ita tana fata Allah ya ɗauki rayuwarta ba ta fata ta sake ganin baɗi lokacin da za a yi rabon kuɗi irin wannan ta roƙi Allah maɗaukakin sarki to kuwa sai Allah ya amsa addu'arta famatat radiyallahu anha sai gabanin baɗi ta kewayo lokacin da Sayyidina Umar zai sake rabon kuɗi irin wannan na salari tunda shekara-shekara yake sai Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki rayuwar Zainab bintu Jahash Allah ya jada ita a shekara ta 20 bayan hijira ita kuma da dai wannan lokaci tana da shekara 50 a duniya sai Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki rayuwarta ita ce farkon mata cikin matan Annabi da ta fara rasuwa bayan rasuwa Annabi dama Annabi ya musu ishara tun gabanin rasuwa Annabi ya musu ishara cewa wacce ta fi matansa dogon hannu ita ce wacce za ta fara riskarsa kamar ya fara riskarsa ita ce wacce in ya rasu za ta fara rasuwa ta bi bayansa ita ce wacce ta fi su dogon hannu. To lokacin da annabi ya yi wannan bayani, sai suka ɗauka dogon hannu na halitta, wacce ta fi su dogon hannu, ma'ana hannunta ya fi na sauran mata tsayi, sai su ɗauki tef abin gwaji, su dinga gwada hannayensu, a gwada na wannan, a gwada na wannan, a ga wace ce ta fi dogon hannu. Kenan yanzu duk wacce ta fi dogon hannu a cikinsu, suna ga ita ce za ta riga su haɗuwa da annabi, ma'ana ita ce za ta fara mutuwa bayan rasuwa annabi. Aisha ta ce, ba mu gane mai annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da cewar wacce za ta riga haɗuwa da shi wacce ta fi su dogon hannu ba, sai da Zainab ta rasu. Zainab kuma bata da tsayi ma, gajera ce a cikinsu. Da Zainab ta rasu, a nan ne suka gane mai annabi yake nufi da dogon hannu. Ba wai dogon hannu na zahiri ka ga na wance gajere, na wance dogo, ba wannan annabi yake nufi ba. Abinda annabi yake nufi da dogon hannu, wacce ta fi su sadaka, ma'ana wacce ita hannunta bai gajarta, bai taƙaita akan maslahatta ba, bisa abinda Allah ya hore mata. A hannunta na da tsayi, zai je kan wane ta amfane shi, ya je kan wance ta amfane ta. Wannan shine dogon hannun da annabi yake nufi. Balarabe idan ya ce dogon hannu yana nufin yawan kyauta, yawan ciyarwa, yawan sadaka saɓanin Bahaushe. Bahaushe in ya ce dogon hannu yana nufin ɓarawo, kaga ya bambanta da na Balarabe. Balarabe in ya ce dogon hannu yana nufin mai yawan kyauta, mai yawan sadaka, mai yawan ciyarwa. To Zainab kuma haka Allah ya yi ta. Mata ce mai yawan kyauta, mai yawan sadaka, mai yawan ciyarwa. Zainab za ta yi maka awa biyu, awa uku, tana kwaɓa gari don ta yi fankasau ko ta yi gurasa. Gurasan nan ba za ta yi ba ne don ta ci, a'a, don ta rabar wa miskinai da fakirai da marayu da matan da mazajensu suka mutu suka basu. Wannan kullum aikin Zainab kenan in gari ya waye. In ta kammala laziminta, ta kammala azkar ɗinta, ta yi walahatta, sai ta zo ta zauna ta kwaɓa gari, ta yi gurasa, gurasa mai tarin yawa, wacce za ta rabawa miskinai da fuƙara'u. Shi ya sa ƙofar ɗakinta baya rabuwa da mabukata, saboda an santa da kyauta da ciyarwa da sadaka. Shi ya sa ake mata laƙabi da Ummul Masakin. Matan annabi biyu ake musu laƙabi da Ummul Masakin, kuma dukansu sunansu Zainab. To wannan Zainab ɗin tana ciki, ana ce mata uwar miskinai, saboda yadda take ciyar da miskinai, yadda take taimakawa miskinai, yadda take tallafawa marasa shi, gajiyayyu, nakasassu, masu rauni, sai ake ce mata Ummul Masakin. To Zainab shekara bata kewayo ba, face Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki rayuwarta saboda wannan addu'a da ta yi. Wannan zai nuna mana mutanen kirki, waliyan Allah, muminai, idan sun yi addu'a, addu'arsu bata faduwa ƙasa banza. Idan sun yi addu'a, addu'arsu yankan wuƙa ce, Allah na karɓa cikin gaggawa. Shi yasa Zainab da ta yi addu'a, ta roƙi Allah maɗaukakin sarki kar ya bar ta ta zamto tana raye har zuwa lokacin da Umar, daidai lokacin da Umar zai sake raba wannan dukiyar, kar Allah bata ta zama tana raye, saboda bata fata a sake raba kuɗi irin wannan a aiko mata. To Allah kuma sai amsa addu'arta gabanin shekara ta kewayo, shekarar da Sayyidina Umar zai sake rabo irin rabon da ya yi ta bana, sai Allah maɗaukacin sarki ya ɗauki rayuwar Zainab, Allah yarda da ita. Ya ce fa kanat awwala azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam luhuqan bihi. Zainab sai ta zama ita ce farkon matan annabi da ta fara riska annabi, ma'ana ta fara rasuwa bayan rasuwa annabi. Ita ce mace ta farko da ta rasu bayan rasuwa annabi. Bayan rasuwa annabi ba a samu wata cikin matansa da ta riga Zainab rasuwa ba. Matat fi zamani Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu. Zainab ta rasu a zamanin Sayyidina Umar ɗan Khattab, Allah yarda da shi. Faƙalu li Umar, lokacin da Zainab ta rasu, sai sahabban annabi suka ce wa Umar, man yanzilu fi qabriha, waye zai sauka cikin kabarinta ya karɓi gawarta ya sanya ta cikin kabarinta? Ake tambayan Sayyidina Umar, tunda shi ne jagora, shi zai ba da umarni bisa yadda za a yi wajen birne mata annabi, saboda mata annabi ba lagalagan mace ba ce kamar sauran mata. Mata ce ta annabi da take da kima albarkacin kasantuwarta mata annabi, dube da cewa annabi yana da kima to wannan shi ma sai gadarwa matansa suka zamanto suna da kima qala sai sayyidina umar yace man kana yadkhulu alaiha fi hayatiha wa salla alaiha umar wa kabbara arba'an sayyidina umar sai yace to wanda zai sanya ta cikin kabarinta shine wanda a lokacin da take raye yake da damar shiga kanta ba tare da tafinta ba wannan shi ya cancanta ya sanya ta cikin kabarinta kuma hakan akai wanda ke da hurumi ke da iko ke da damar shiga ga Zainab Allah yarda da ita gabanin rasuwarta shine ya karbi Zainab ya sanya ta cikin kabarinta Allah yarda da ita sayyidina Umar da yazo yi mata salla yayi kabbara hudu a sallar da yayi mata wannan misali na farko kenan daga cikin misalai da za su nuna mana yadda sayyidina Umar ke girmama ahlul baitir rasul iyalan gidan annabi mun ga salarin su ya wuce na kowa sun fi kowa salari a zamanin sayyidina Umar saboda yanda Umar ke ganin girman iyalan annabi saboda girman annabi annabi tunda yana da girma wannan yasa iyalansa su ma suka zamanto suna da girma misali na biyu da zamu sake dauka a wannan gabar wacce za ta kara fito mana da yadda sayyidina Umar Allah yarda da shi yake girmama matan annabi sallallahu alaihi wasallam dube da cewa su iyalai ne na annabi shine anan yake bayyanawa shafi na 179 can sakin layi na karshe yace wa min suwari ikramihi li azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول كان عمر بن الخطاب يرسل إلينا بأحذائنا حتى من الرؤوس والأكارة يتي دقا تكيم تسكوكي دذا سفتو من دع يد سيدنا عمر الله يرددشي يكي كرم ماتا النبي صلى الله عليه وسلم riwayar da ummul mu'minin aisha Allah ya dade ita ta rawaito tace kana umar ibn al-khattab yursilu ilaina bi ahdaina umar dan khattab Allah ya dade shi ya kasance na aiko mana da rabonmu duk lokacin da akai wani abu karkashin baitul mali wa al-umma muslimi baya mancewa da matan annabi sai an aika musu rabonsu sai an aika musu kasansu inji aisha duk wani abu da yazo aka tashi za a raba ma wasu cikin al'umma musulmi to ba a rabon a kare ba a aika wa matan annabi rabon su ba inji Aisha Allah ya dade ita tace abinda zai baka mamaki hatta min ar-ru'us wal akari yace tace hatta kai da kafafun awaki in an tashi ba a mancewa da matan annabi sai an aika musu da nasu da za a yanka dabba ayi rabo to ba za a mance da matan annabi ba cikin rabon har kai da kafa an tashi raba sai an aika matan annabi za a yanka dabbobi a raba wa kowa naman ya samu rabon sa ka kai da kafa ka ai ba lalle kowa ya samu ba yanzu inda za a yanka rago ko akuya a raba wa mutane 20 kowa ai zai samu dan tsoka to kai da kafa fa ba zai rabu akan mutane 20 din nan ba a araba araba tsakanin mutum biyu zuwa uku to idan an tashi bayan an raba nama kowa ya samu rabon sa har matan annabi sun samu rabon su to in an tashi ɗan tsiraru da za a ba kai da kafa matan annabi suna ciki wannan zai fito mana da yadda yake karrama matan annabi Allah ya yarda da shi wannan misali na biyu kenan cikin misalai da za su fito mana da yadda sayyidina Umar Allah ya yarda da shi yake girmama matan annabi ga misali na uku tace wa inda masta'azana wannan magaya bayani ne na ummuna Aisha Allah ya yarda da ita tace wa inda masta'azana azwajun nabiy sallallahu alaihi wa sallama umara fil hajj fa aba an ya'dina lahunna hatta aktharna alaihi فقال سآذن لكم بعد العام وليس هذا من رأي عائشة take bada labari cewar lokacin da matan annabi suka nemi izinin Umar dan Khattab ya ba su dama su je su yi aikin hajji. Yanzu tunda shi ne khalifa, shi ne yake a madadin annabi, su kuma mata ne na annabi. To ka gani abinda za su fita su je su yi da izinin annabi, yanzu wanda ya maye gurbin annabi shi ne ya cancanta ya ba su wannan izinin. To tunda Sayyidina Umar yanzu shi ya maye gurbin wanda ya maye gurbin annabi, kenan shi kamata ya ba su izinin su je su yi hajji. Tunda su ba kaman sauran mata bane wadda za ta nemi izinin mahaifinta ko kuma ta nemi izinin mijinta, a su fa yanzu suna nan a matsayin matan annabi duk da annabin ya rasu. Duk da annabin ya rasu, yanzu idan matan wani ce cikin sahabbai, sahabin ya rasu, ta yi idda ta kare, ai tana da dama wani ya sake neman ta ya aure ta. Amma banda matan annabi, su mata ne na duk muminan duniya, sun haramta wani ya aure su. Matuƙa annabi ya auri mace, to ya haramta wani ya aure ta, saboda duk matan annabi iyaye ne ga muminai. Yadda mahaifiyarka ta haramta ka aure ta, to haka mata annabi ta haramta wani ya aure ta cikin muminai, saboda mahaifiya ce gare shi. Yanda mahaifiyarka take haramun ka aure ta, to matan annabi ma haramun ne ka aure su, saboda su ma iyayenka ne. Haka Allah ya ce wa azwajuhu ummahatuhu, annabiyu aula bil mu'minin wa azwajuhu ummahatuhu, matan annabi iyaye ne na muminai. Saboda haka tunda iyaye ne na muminai, sun haramta wani ya aure su cikin sahabban annabi. To shi yasa kallon da za a musu ya bambanta da irin kallon da za a yi wa sauran mata. To shi yasa suka yi ta nema, lokacin da Sayyidina Umar ya zama khalifa, sai suka yi ta neman izinin su, izinin sa ya ba su dama su je su yi aikin hajji. Fa aba an ya adina lahunna, Sayyidina Umar sai ya kiya musu izini, baya so su fita, saboda baya so a je a matse su ko a cutar da su a hanyar tafiya ko a hanyar dawowa, saboda yanda yake ganin girman su, saboda yanda yake karrama su. To yana kiyaye duk wani abu da za su shiga ciki wanda za su haɗu da jikkata ko wahala ko ƙalubale, Sayyidina Umar yana taka tsantsan irin waɗannan abubuwa. Shi yasa ya hana su je su yi hajji, musamman ma da yake duka sun yi hajjin wajibi. Hajjin wajibi shine ka je kai hajji sau ɗaya. Shi aikin hajji ba kaman zakka bane da ake fiddawa duk shekara. Zakka ai duk shekara ake fitarwa, azumi duk shekara ake yi. To aikin hajji ba haka bane. Sallah kaman ka ɗauka a cikin awa 24 ana so ka yi sau biyar, wajibi ne akan ka kai sau biyar. Zakka kuma wajibi ne akan ka duk shekara ka fitar. Azumi wajibi ne akan ka duk shekara ka azumci wata guda, watan Ramadana. Amma hajji fa shi sau ɗaya ne yake wajibi a rayuwa, ya bambanta da sauran rukunan musulunci. Idan ka je kai sau ɗaya, to kayi wajibi, saura duk ba wajibi bane, nafila ne. Al-Aqra ibn Habis ya tambayi annabi, ya ce ya Rasulullah, wannan hajjin da kake gani shin wajibi ne duk shekara mutum sai ya yi? Annabi sai bai kula shi ba, ya sake maimaita, ce wannan hajjin ya Rasulullah shin duk shekara dole ne mutum sai ya yi? Annabi bai kula shi ba, da ya maimaita na uku sai annabi ya ce alhajju marra, ya ce hajji da ka gani sau ɗaya ne take wajibi a rayuwar mutum. Ya ce da na ce masa eda ta zama wajibi duk shekara, kuma da ba za ku iya ba. Ko da mutum yana da wadata, yana da dukiya, yana da guziri da zai je aikin hajji, inda an wajabta aikin hajji, an ce duk shekara mutum sai ya yi, annabi ya ce da ba za ku iya ba. Ya ce idan na yi shiru kar ku yawaita tambayata, ya ce saboda yana daga cikin abin da ya halakar da waɗanda suka gabace ku, yawan tambayoyinsu da suke yi wa annabawansu, har a sai tambayar abin da za a amsa musu amsar da ba za su iya aikatawa ba, haka ya jefa su cikin halaka. Da kuma yanda suke saba annabawansu, shi ya halakar da su. Annabi ya ce hajji sau ɗaya ne a shekara, a rayuwar mutum gaba ɗaya. To Sayyidina Umar da ya duba ya ga matan annabi duk sun yi aikin hajji, kowace ta yi aikin hajji wanda yake na wajibi. Yanzu wanda za su je su yi ba na wajibi ba ne, sai ya ga to bai kamata ya bar su fita ba, tunda ba na wajibi ba ne, ya kange su a gida, ya kare musu ɗaukakarsu da ƙimarsu da darajarsu, yana ga ya fi a kansu fita su je su yi aikin hajji, duk da dai ibada ce. To shi ne fa aba an ya adina lahunna, Sayyidina Umar sai ya kiya musu izini su je hajji. Hatta aktarna alaihi, har sai da suka yawaita nema gare shi akan ya musu izini mana ya taimaka suka yi ta marerece masa suna roƙonsa ya daure ya cije ya dage ya ba su dama su je su yi aikin haji suna sha'awar zuwa aikin haji to shi kuma baya so ya kuntata musu baya so ya takura musu to da yaga sun dage da nema faqala sai ya ce sa'adinu lakum ba'dal ami bayan wannan shekarar badin insha Allah zan muku izini ku je ku yi aikin haji yace amma fa ku sani walaysa hadha min ra'ayi wannan ba cikin ra'ayina ba na so ku fita na fito ku zauna a gida a killace ku ai ta ba ku kulawa ta musamman duk bukatun ku ai ta muku kuna zaune cikin gida ba na so ku fita ku je ku wahala saboda ko a yanzu da ake zuwa aikin haji a jirgi ai ana wahala to ina ya gada da za su tafi aikin haji kan raƙuma a shafe sati biyu ko kusan sati biyu ana tafi akan dabba dan tsakanin Makka da Madina suna bata abin da bai gaza kwana 12 ba to wannan kuma yana ga akwai wahala ga matan annabi akwai jikkata ga matan annabi sannan kuma idan an je gurin dawafi gude fa da ake kai kawo tsakanin maza da mata ana zagawa to shi kuma baya son wannan ga matan annabi sallallahu alaihi wasallam haka idan an tafi Mina an tafi Arfa an tafi Muzdalifa duk gurare ne wanda akwai wahalhalu ciki ga cinkoso to shi kuma bayya so su jikkata matan annabi sallallahu alaihi wasallam to shi yasa yace musu zan muku izini ku je ku yi aikin haji saboda kun nace da nema kun nace da nuna bukatuwarku zuwa ku ga ku je ku yi aikin haji to zan muku izini amma baki sai dai fa ku sani ba ra'ayina bane ku fita aikin haji din saboda kalubale da nake hange muku na wahala na gwagwarmaya na jikkata da za ku samu kanku a ciki to da shekara ta kewayo yanzu ya musu izini su je su yi aikin haji sayyidina Umar ya yi izini wa matan annabi sallallahu alaihi wa sallam su je su yi aikin haji fa arsala ma'ahunna Uthmana bin Affana wa Abdurrahman bin Auf wa Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhum to lokacin da shekara ta kewayo ya musu alƙawari zai musu izini su je su yi aikin haji to da shekara ta kewayo ce ku shirya ku je aikin haji amma bai ba su sun fita kaɗai su ba su kaɗan su ba sai ya umurci sayyidina Uthman mun san yana cikin masu ɗaukaka masu falala masu ƙima masu daraja cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kusan ma yanda malamai suka tafi shine a al'ummar nan ta annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda yake mataki na uku a falala shine sayyidina Uthman mutum biyu ne kawai suka fi shi a al'ummar annabi in ka dauke annabi mutum na farko a falala kamar yadda muka sha bayani a baya shine sayyidina Abubakar wanda yake biye sayyidina Abubakar shine sayyidina Umar wanda ke biye sayyidina Umar shine sayyidina Uthman kaga shine mutum na uku a falala cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan baya ga haka yana cikin mutane 10 da aka musu bishara da aljanna sannan baya ga haka ya auri ƴaƴan annabi ɗaya bayan ɗaya har biyu a duniya kakaf babu wanda ya samu wannan ɗaukaka ta a ce ya auri ƴaƴar annabi ta rasu ya sake auren wata ƴar annabi babu sai sayyidina Uthman shine Allah ya masa wannan ta 10 shi ya auri ƴar annabi Ruqayya kaga wannan ɗaukaka ce a ce kana auren ƴar annabi ta rasu annabi ya aura masa ƙanwarta Ummu Kulthum ta rasu annabi ya ce da yana da ƴa ta uku da zai aura masa wannan ya ishi sayyidina Uthman falala to sayyidina Umar matan annabi za su je aikin haji sai da ya zaba ya dirje cikin sahabbai ya duba wanda ya fi falala wanda ya fi kima wanda ya fi ɗaukaka sai ya ce to kai ne za ka zama bodyguard ɗinsu ya muke ganin falalan matan annabi sai da aka duba cikin al'umman nan ta annabi wanda ya fi ɗaukaka da falala shine sayyidina Uthman ya auri ƴaƴan annabi ɗaya bayan ɗaya yana cikin mutum 10 da aka musu bishara da aljanna shine mutum na uku a falala a wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana jin kunyarsa mala'iku ma suna jin kunyar sa sayyidina Uthman. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sheda kan cewar duk abin da sayyidina Uthman ya aikata na kuskure ba zai cutar da shi ba a lahirarsa. Lokacin da Annabi zai tafi yakin Tabuka yace a kawo fi sabilillahi saboda a tara abin da za a yi guzuri da shi ga mayaka zuwa yakin Tabuka. Sayyidina Uthman ya zo da dukiya mai tarin yawa ya jefa ta kan cinya Annabi. Dirhami 1000 ya zo da ita ya jefa kan cinya Annabi sallallahu alaihi wasallam. Dirhami 1000 mun san yana daidai da naira nawa? Naira miliyan 25. Yana daidai da naira miliyan 25. Hakanan Sayyidina Uthman yadda ka san baya so ya dunkulo cikin dukiyarsa ya zo ya ajiye akan cinya Annabi. Annabi ya kalli yawan kudin nan yana ta jujjuyawa yana mamaki. Yace kai ma darra Uthmana ma fa'ala ba'da al-yaw. Annabi yace kai daga yau duk abin da Uthman ya aikata na kuskure ba zai cutar da shi a addininsa ba, ba zai cutar da shi a kabarinsa ba, ba zai cutar da shi a lahirarsa ba, saboda yayi bajintan gani a fada, in ji Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Uthman bai tsaya iya nan ba, ya zo da raƙuma guda 100. Kowane raƙumi yana ɗauke da guziri da makami na wanda zai hau kansa, ya ce ga wannan ya Rasulullah a ƙara fi sabilillahi. Raƙuma guda 100, ba raƙumi ɗaya ba, ba biyu ba. Mun san raƙumi ɗaya nawa kuɗinsa a wancan lokaci? A wancan lokaci ba su da dukiyar da ta kai raƙumi ƙima. Kamar a yau ka ce jirgin sama, kamar a yau ka ce jirgin sama. Ai ba abin hawan da ya kai shi kima. To a wancan zamani ba abin hawan da ya kai raƙumi kima. Haka Sayyidina Uthman ya zo da su ba guda 10 ba, ba 20 ba, guda 100. Guda 100 ma kowane raƙumi yana ɗauke da guziri wadatacce a kansa, sannan yana ɗauke da makamin duk wanda zai hau kansa, makami da wanda zai harba da wanda zai sa yayi garkuwa. Haka Sayyidina Uthman ya zo da su ya miƙa Annabi sallallahu alaihi wa sallam. To shine Sayyidina Uthman ya wakilta cikin waɗanda za su ba da kwaba wa matan Annabi wanda za su je su yi aikin hajji. Ka kenan waɗanda za a sa su zamanto masu ba da kariya, masu ba da kwaba, masu ba da tsaro wa matan Annabi, ba a ɗauko lagalaga, sai an zaɓa an dirje. Shi yasa aka ce Sayyidina Uthman ya zama cikin waɗanda za su zamanto masu kula da matan Annabi, masu ba da kwaba wa matan Annabi, securitin matan Annabi, zuwa su je su yi aikin hajji. Wannan mutum na farko kenan. Mutum na biyu kuma Abdurrahman ɗan Auf. Shi ma Abdurrahman ɗan Auf ba kan wallasa ba ce, cikin jerin sahabban Annabi. Yana cikin na farko-farko cikin sahabban Annabi. Mutum ne mai daraja, mutum ne mai kima, mutum ne mai falala. Shi ma in ba mu mance ba, yana cikin al-asharatul mubashsharuna bil janna. Yana cikin mutane 10 a cikin sahabban Annabi da aka musu albishir da aljanna. Abdurrahman ɗan Auf, Allah ya yarda da shi. Yana cikin mutane 10 da aka musu albishir da aljanna. Ya samu kuma kyakkyawar shaida gurin Sayyidina Umar, Allah ya yarda da shi. Sayyidina Umar lokacin da ya zo rasuwa ya ambata sunayen mutane guda 6, ya ce duk wanda aka zaɓa ya zama jagora na al'umma musulmi ya cancanta, saboda Annabi ya rasu yana mai yarda da su. Abdurrahman ɗan Auf yana cikin waɗanda Annabi ya rasu yana mai yarda da su. To shi ne mutum na biyu cikin jerin mutanen da Sayyidina Umar ya sanya su ba wa matan Annabi kwaba. Ɗaya ya shiga gaba, ɗaya ya tsaya baya, matan Annabi suna tsakiya. Shi ne a nan gurin ya ce wa amarahuma an yasira ahaduhuma baina aidihinna wal akharu khalfahunna wa la yusayiruhunna ahadun. Lokacin da matan Annabi suka zo fita aikin hajji, Sayyidina Umar ya sanya Sayyidina Uthman ya zama ɗaya daga cikin securitinsu, ya sanya Abdurrahman ɗan Auf ya zama ɗaya daga cikin securitinsu. Kenan yanzu ya sa musu security guda 2 waɗanda za su ba su kula da kariya da kwaba. Sai ce kuma abin da nake so ku yi, ɗaya daga cikinku ya shiga gabansu yana tafiya, ma'ana yana ba su kariya ta gaba. Duk wani abu da zai kullo ta gaba ya kau da shi a ba matan Annabi hanya, duk wanda zai tare hanya ya kauce ga matan Annabi za su wuce. daya kuma ya tsaya ta bayan su yana ba su kariya ba wanda zai zo ya rafe su ta baya sannan kuma kar su kuskura su bar wani a hanyar tafiya ya jera da matan annabi waɗannan sune umurni guda uku da sayyidina Umar ya bayar yace kai Uthman da kai Abdurrahman na wakilta ku ku tafi aikin haji da matan annabi ba wai ku tafi aikin haji da su a matsayin ƴan rakiya ba a matsayin security su ɗayan ku ya shiga gaban su yana kula da gaban su duk abin da zai tauta gaba ya kawar musu da shi su samu hanya su wuce duk wanda zai toshe hanya su kau da shi su ba su kwaba ya ba su kwaba wadaya kuma ya tsaya ta bayan su ya kula da wanda zai zo ta bayan su sannan kuma abu na uku kar ku bar wani mahaluki cikin mutane a hanyar su ta tafiya ya jera tare da su duk wanda zai zo ya bi bayan ku kar ya zo ya jera da matan annabi dan yana sauri yana so ya wuce a ya hakura ko so yake ya wuce a ya hakura yanzu matan annabi ne suke tafiya duk saurinsa ya hakura ya bi bayan matan annabi kar ya jera da su wajen yana so ya wuce su kaga wannan ko shakka babu ya fito mana da yadda sayyidina Umar ke girmama matan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam to sai abu na hudu yace fa idza nazalna idan sun gaji suna so su yada zango fa anziluhunna shi'ban in kun tashi kar ku sauke su a sarari inda kowa zai wuce yana kallon matan annabi misali sun gaji suna so su sauka su huta ku sauke su gindin bishiya ta yadda duk mai wucewa yana ganin su ban yadda da wannan ba inji sayyidina Umar yace in kun tashi ku samu tsakanin dutse da dutse guri mai inuwa gunda ba idanun mutane in sun gaji suna son hutu to ku sauke su anan tsakanin dutse da dutse ku sauke su anan thumma kuna ala babi sha'ab sannan in kun sauke su tsakanin dutse da dutse to sai ku tsaya a kofar shiga tsakanin dutse da dutse din wani yana ta nan wani yana ta can sha'ab shi'bu shine hanyar da ake samu tsakanin duwatsu guda biyu shi ake cewa ash-shi'bu to sayyidina Umar ya musu umurni ya wa Usman da Abdurrahman Allah ya dade su ya musu umurni in sun tashi sauke matan annabi gurin da za su yada zango to kar su sauke su a sarari inda kowa zai zo ya wuce su a'a su sauke su tsakanin dutse da dutse sannan mashiga dutsen nan ta nan da mashiga dutsen nan ta nan su kange gurin su zama masu gadi kar su bar wani ya shiga gurin saboda matan annabi ne ke hutawa yace la yadkhulanna alaihi ahad kar wani ya kuskure ya shiga gare su in sun sauka suna hutawa wannan umurni na nawa kenan umurni na hudu to ga umurni na karshe na biyar thumma amarahuma idza tufna bil baiti la yatufu ma'ahunna ahadun illa an-nisa sai umurni na karshe da sayyidina Umar ya bawa Abdurrahman da Uthman Allah ya dade su shine idan matan annabi suka isa makka suna so su yi dawafi jikin dakin Ka'aba kar a kuskura a bar wani namiji guda daya yayi dawafi a daidai lokacin da matan annabi suke dawafi mata ba matsala za a iya barin mata su yi dawafi tare da su saboda mata ƴan uwansu ne mata amma maza fa yace ban yadda a bar wani namiji kwaya daya yazo yayi dawafi jikin dakin Ka'aba a yayin da matan annabi suke dawafi ba kenan idan matan annabi sun zo fara dawafi duk wanda zai yi dawafi namiji a ce ya hakuri sai matan annabi sun yi sun gama waɗannan su ne umurni guda biyar da sayyidina Umar ya ba wa mutane guda biyu da ya ayyana su a kan su zamanto security na matan annabi da za su fita su je su yi aikin haji kaga wannan zai bayyana maka dalilin da ya sa sayyidina Umar ya hana matan annabi fita su je su yi aikin haji saboda baya son wahalhalu da jikkata su fuskanci matan annabi sannan kuma ya san aikin haji akwai kalubale da yawa to shi yasa baya so kuma matan annabi su shiga ciki na wahala ta gangan jiki da jikkata da shiga nan da fita can to shi yasa da ya tashi umurtar su su je su yi aikin hajjin, ya sa waɗannan matakai guda biyar. Wannan misali na uku ya fito mana da yadda Sayyidina Umar yake girmama matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Misali na hudu da za mu je kansa, za mu yi ishara kansa saboda ƙurewar lokaci ba za mu samu daman karanta shi gaba ɗaya ba. Nan dai mun ga yadda Sayyidina Umar, Allah yarda da shi, yake girmama matan annabi sallallahu alaihi wasallam. Kaga kenan yana girmama iyalan gidan annabi. Mun samu misalai har guda uku. Misali na farko da muka gani, yadda idan ya tashi raba salari, salarin matan annabi ya fi na kowa. Misali na biyu da muka gani, duk wani abu da za a raba wa al'umma musulmi ba a raban a kare face an ba wa matan annabi nasu. Abin da in an zo rabawa ma baya isa, baya wadata, ba a yi a kare, ba a aika matan annabi ba. Ko da dabba ce aka yanka, aka raba naman wa al'umma musulmi, kai da kafa da za ba yan tsiraru, to matan annabi ake aikawa. Kaga wannan misali na biyu kenan da ya fito mana da yadda Sayyidina Umar ke girmama matan annabi, ke ganin kimar su da darajar su, ke karrama su. Misali na ƙarshe dangane da yadda Sayyidina Umar ke girmama matan annabi shine umurnin da ya bayar na yadda za a kula da su, a ba su kariya har su je su yi aikin hajjin su, su bayar. Ya bada umurni har guda biyar a lokacin, yayin da ya ayyana mutane waɗanda suke masu falala cikin sahabban annabi irin Sayyidina Uthman, wanda cikin jerin sahabban annabi baya shi falala irin Sayyidina Abdurrahman bin Auf, cikin sahabban annabi yana cikin mutane goma da aka musu bushara da aljanna, aka wakilta su su zama su ne security na matan annabi har su je su yi aikin hajjin su su dawo. Waɗannan misalai guda uku sun fito mana da yadda Sayyidina Umar ke girmama wani ɓangare cikin ɓangarorin Ahlul Baiti, su ne matan annabi. Yanzu za mu je ɓangare na ƙarshe wanda ina ga a kansa za mu ƙarƙare. Nan kuma zai fito mana da yadda Sayyidina Umar ke girmama dangin annabi na jini. Zai fito mana da yadda Sayyidina Umar, Allah ya da shi, ke girmama dangin annabi na jini. Idan muka tafi shafi na 184, nan ba ta hudu, inda ya ce ihtiramu Umara للعباس وابنه عبد الله رضي الله عنه. جرمما وان سيدنا عمر جاء العباس. العباس بفن النبي. العباس بفن النبي. سبود أن وما يفن النبي. سننسى العباس بن عبد المطلب. عباس بن عبد المطلب. النبي شيكما مي سننسى. Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Muhammad dan Abdullah dan Abdul Muttalib. Kaga kenan da Abdullah mahaifin annabi, da Al-Abbas wa da kani, kenan Abbas ya zama babban annabi. Kaga babba ba na nesa ba, babba na kusa. To yanda Sayyidina Umar yake girmama babban annabi, wabnihi, da kuma yanda Sayyidina Umar ke girmama dan babban annabi, waye dan babban annabi? Abdullah dan Abbas. Shine yace wa bunihi Abdullah, da kuma yanda Sayyidina Umar ke girmama dan babban annabi, kenan dan babban sa. Sayyidina Umar na girmama babban annabi Al-Abbas saboda me? Saboda babban annabi ne. Babban annabi yana da alaka da dangantaka da annabi ta kusa. To ya cancanci a girmama shi. Sannan bai tsaya iyanan ba, yana girmama ƴaƴan babbanin annabi, tunda Abdullah dan Abbas dan babban annabi ne, shi ma ya ci wannan albarkacin kusacinsa ga annabi, tunda ƴaƴan baffanu suke shi da annabi, nan ma yana girmama shi Sayyidina Umar, Allah ya dade shi. To wannan dan gaba din, ina ga lokaci ba zai bamu dama mu duba misalai da za su fito mana da yadda Sayyidina Umar ke girmama babban annabi ba, sannan kuma yadda Sayyidina Umar ke girmama dan babban annabi ba, har sai Allah kai mu mako na gaba. Idan Allah kai mu mako na gaba, za mu duba wasu misalai da suke fito mana da yadda Sayyidina Umar ke girmama babban annabi saboda kusacinsa ga annabi, da kuma yadda Sayyidina Umar ke girmama dan babban annabi Abdullahi dan Abbas saboda kusacinsa ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Sai mu dasa aya anan, har sai Allah kai mu mako na gaba.
abubuwan da muka faɗa ɗin da suke dadai Allah ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe Allah gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.